سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي غواتن بيو watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 2 ga watan 9 a gregorian calendar 2023 wannan shine kasadin mu na 72 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilati Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, muna nan a cikin bayanu fada'il la ilaha illallah wa fada'il adh-dhikri biha wa fada'il adh-dhikri biha, wato bayani dangane da falalar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma bayani dangane da ainihin wato a falalar da ke cikin yawan ambaton Allah da wannan kalma ta la ilaha illallah. Mun yi muqaddima kusan sati 2 dangane da wannan babi da kuma wato abin da ke kunshi a cikin sana alheri. Muka ce wannan babi shine babi na ƙarshe a wannan littafin, kuma shine babin da yafi kowanne yawa, sannan kuma shine babin da yafi kowanne tarin alheri da albarka, saboda ana magana ne akan falalar da mutum zai samu idan ya rike wannan kalma, yayi amfani da ita wajen kyautata alakarsa da Ubangiji. Bugu da ƙari inji ƴan ƙwallo, shine irin falala da alherin da zai samu dangane da wannan duniyar da yake ciki, wato ita wannan kalma ta la ilaha illallah. In mutum ya rike ta rukon in ba ita ba sai lahira, to akwai fa'idoji manya guda 2. Fa'idar farko wata ita ce asalin tushen falalar kalmar shine gamuwa da Allah lafiya, shiga aljannar Allah, gama rugunsumin tashin kiyama kai baka cikin wanda za a yi hayaniya da su, dan zaka je ne da tauhidi mai kyau a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, garariya garau zaka je wa Allah subhanahu wa ta'ala. An gane maganar da kyau ko? So wannan kadan kenan daga cikin falalar wannan kalma. Abu na biyu shine wannan duniyar da kake rayuwa a cikinta akwai cakwakiya da hayaniya, akwai matsaloli, akwai damuwoyi, ko? To in ka rike wannan kalmar a nan duniya zaka kubuta, zaka zauna lafiya. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin falalar la ilaha illallah. To mun ɗauko maganganu a lokaci ya ƙure za mu ɗora. Malam ya ce wa la ilaha illallah, ita wannan la ilaha illallah afqalu minas samawati wal ardi, ta fi sammai da ƙasai nauyi. Kai ka san duk abin da aka ce ya fi sama da ƙasa nauyi, kai ka san ba ƙaramin abu ba ne. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ba karamin abu bane. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amru, an Abdullahi bin Amru radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faja'a rajulun min ahli albadiyati alaihi jubbatun sijanin mazruratun biddibaji faqala ala إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس كو ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع، قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبيه وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كبة ووضعت لا إله إلا الله في كبة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال أن يكون لأحدنا لعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال لا قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قيل يا رسول الله فما الكبر قال سفه الخلق وغمس الناس وسفه الحق جهله واستكفاف به وغمس الناس الاحتقارهم احتقارهم والطعن فيهم والاستكفاف بهم أنغاني wannan hadisi dogo da muka ji yana da kunshe da abubuwa dewa a cikin sa ba lalle bane ba ma wala Allah darasin mu ya iya gamawa da shi har mu shiga wani hadisi ko wata ruwaya dan akwai ruwaya makamancin sa a can gaba to wannan ruwaya ta farkon ita kanta in dai zamu tsaya mi tankade da reraya da fashin baki sosai to ba lalle bane darasin mu wato mu cinye wannan hadisin ayo amma muna neman agajin Allah duk abin da za mu karanta Allah ya sa masa albarka hadisi ne daga Abdullahi dan Amru yawanci an ce Abdullahi dan Amru to ana cewa Ibnu As Abdullahi dan Amru dan As kada yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wata rana muna zauna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ sai ga wani mutum daga cikin mutanen kauye daga cikin mutanen karkara ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gurin sa an gane ko a yawanci annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan zauna yakan saurari masu zuwa gurin sa ko neman fatawa ko wani bayani ko wani wanda rigima in ta karke masa ya rasa inda zai sa kanshi sai ya taho Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani malaman kauye sun bashi fatawa ya ji fatawar ta mar zafi sai ya taho gurin manzon Allah neman sauki jama'a an gane ku haka aka samu wancan mutumin da yayi wa matarsa zihari ko matar ta zo ita ma tana tambaya har Allah ya hakaito cewa yana jin abin da suke fada قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان gane ku nan da nan aka kawo musu hanyar da zasu bi su warware wannan zihari da ya faru wanda tafsirin mu na ba'i zamu tashi a wannan ainihin wato bangaren koi bayani da zasu zo a tafsirin mu na ba'i insha Allah ta'ala amma wannan na kawo shi ne a babun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya saurari koke-koken mutane. Saurari koke-koken mutane masu neman fatawa masu bukata. haka wannan mutumin da ya afkawa matar shi a cikin Ramadana ana azumi ya rugo da gudu ya sa manzo Allah ya ce waqa'tu alamra'ati wa ana sa'im na sadu da matata a cikin Ramadana ina azumi manzo Allah ya ce kana da baiwa da zaka inta babu zaka iya ciyar da miskini 60 babu zaka iya kaza duk ya dinga kawo masa yace babu yace to he ka zauna yace ina nan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadakar dabino ko manzon Allah yace ina wannan mutumin da rigima ta kamo shi yace gani yace ga wannan kaje kai sadaka da shi a madadin kafarar abin da ka aikata sai yace to ai din Madina ba wanda yafi ba gidan da yafi gidana buƙatar wannan abin da aka kawo yace to kaje ka ci a gidanka a matsayin kai wa kanka sadaka da kafarar zunubin da kai yace sai gahi na je gurin annabi da matsala na dawo da alheri an gane maganar da ke ku to haka yasa daga bala'i ya same ka gudu Madina ko a yanzu da muke magana kaji duniya ta ma daurin kazar kuku ka rasa inda zaka sa kanka kana da halin tafiya umara wallahi je ka buga visa ka je kai ta salla a masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana ta gaya wa Allah matsalarka an gane maganar da ke ku ka ziyarci masallacin Quba kai sallah ka gaya wa Allah damuwarka ka je ka ziyarci shuhada Uhud ka je kai musu addu'a kai musu fatan alheri da samun rahamar Allah kai ta addu'a a masallacin manzon Allah a can shuhada Uhud ba a daga hannu a roki wani abu saboda a cikin kabari ba a addu'a she dai shi mai kabarin kai masa addu'a shigar ka Madina kadai wallahi ya kai yayi ma damuwar da kake ciki iya ka shiga garin kadai ballantana ka je masallacin annabi kai salloli ballantana ka je ziyara inda shari'a ta yadda a ziyarta irin masallacin Quba irin Hadau Uhud da dai shawaransu kai kwana biyar ne sati ɗaya ne daga nan ka daura ihramin ka ka kama hanya ka tafi ina ka tafi Makka domin sauke umara ka je ka kewaye Ka'aba kai jawabi wa Allah filla filla wallahi kafin ka dawo sai ka ji wasu matsalolin ana buga ma waya ana cewa ai an gama kaza ai kaza ma an gama ai kaza ma yayi kaza ai kaza ma yayi kaza rabin matsalolin ka ko kaso 70 cikin 100 wallahi kafin ka iso gida an warware su da izinin Allah yasa annabi yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna Madina alheri ne ga mutane inda sun kasance sun sani to dan haka duk wanda ta rikicewa ko a wancan zamanin sai gudu Madina ya san daga yaje zai samu sauki daga yaje zai samu sauki saboda me saboda annabi na nan idan baya nan to kushewarsa tana nan ka shiga rauda malam wanda annabi yace tsakanin wannan guri kabarin sa ko ɗakin nan Aisha da minbarin sa raudatun ne min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kana shiga gurin sai ka ji wata nutsuwa ta zo maka kai salloli kai nafilfili a cikin masallacin annabi ne ka daga hannu ka gaya wa Allah kana zauna a jikin gurin kana kallon saitin minbarin da annabi ke hawa yana yi wa sahabbai hudu ba idan ka gashi nan saitin gurin an shata gurin ga minbarin nan alamunsa da yanayin yadda aka yi shi aka sabunta shi amma gurin nan ne annabi ke tsayawa ta hannunka na hagu kuwa kana kallon kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarin Abubakar da Umar suna gefen ka kadan tsakanin su kwata kwata in dai ka shiga tsakiyar rauda bai wuce daga inda nake nan zuwa kan layin wannan jikin masallacin nan ba kana hango gurin to dan Allah in baka samu nutsuwa anan ba ina zaka samu nutsuwa babu to wannan bawan Allah ya shigo a daga kauye alaihi jubbatu sijanin yana sanye da wata jubban aka ce jubba ana kamar abinda Bahaushe ke cewa alkabba wato irin riga wanda ba gara ba ce amma za a kifa ta a gadon baya ta rufe hannaye da shauransu an gane magana da ke ku sijan wato inkin sijan jam'u sajin wa huwa taylasanul akhdar wato shine taylasan al akhdar koran ainihin wato zare da kuma koran yadi wanda aka ainihin wato dinka wannan riga da shi mazruratun biddibaji mazruratun ai wato an mata ado an mata dinki an mata kwalliya biddibaji da yajin dibaji. Na fata an fahimta, wato ana kwatanta yanayin alkyabbar da ya sako da yanayin dinkin da aka yi mata da yanayin adon da aka yi mata. Faqala, sai yake cewa ala inna sahibakum hadha qad wada'a kullu faris ibn faris, yana tsaye akan annabi ga sahabbai yace amma kun ga wannan mutumin naku, naga alama abin da yake so shine ya sauke darajar duk wani dan girma da kuma dan gidan mai girma, duk wani mai girma dan gidan mai girma wannan bawan Allah naga alama so yake sai ya sauke darajar kowa. Abin da yake nufi da Faris ibn Faris, al-Faris ana nufin mahayi wanda ya hau kan doki, mutane masu mutunci masu daraja. Ina fata an fahimta. Yace to wannan mutum yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya zo ne yana so ya sauke duk wani mai girma dan gidan mai girma. Ina fata an fahimta. Qala, yace yuridu an yada'a kullu Faris ibn Faris, yana so ya sauke darajar duk wani mai girma dan gidan mai girma. Wayarfa'u kullu ra'ibin ra'in, yana so ya daukaka darajar duk wani makiyayi dan gidan makiyaya. Ina fata an bayyana magana. Makiyayi dan gidan makiyaya, ma'ana mutanen da ba kowa bane su, ko ba su da wata daraja, ko ba su da wata kima, to annabi kokari yake ya dago da darajar su. Waɗancan masu girma kuma kokari yake ya sauke ainihin wato girman su. Ina fata kun fahimci magana. To kaga wannan maganar ai kaga kamar zargi ce ko, wato kamar yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ya zo ne ya kwace girman masu girma ya ɗaukaka darajar ƙanana ko kuma waɗanda suke ba kowa ba. To yana faɗin wannan magana, fa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi majami'i jubbatihi, annabi da ya tahi ya wuf sai ya tafi mahadar alkyabbash, wato ya kama rigashi ta ƙasa da gefen nan da gefen nan sai ya hada su. Wasu ka ce majami ana nufin wuyan riga, ya kama wannan ya kama wannan sai ya hada. Ina fata an fahimci magana. Sai ya kama ainihin wato mahadar alkyabbash. Wa qala, sai annabi ya ce ala ara alayka libasa man la ya'qilu, ina ganin kamar kai ka sanya rigar marasa hankali. Abin da yake nufi, amma kai dai ina ganin alamun rashin hankali da rashin sanin ya kamata ta tare da kai. Ina fata kun fahimci magana. Ina ganin ka sanya riga da tufafin mutanen da ba su da tunani, ma'ana yana kokarin danganta masa wato wauta da rashin hankali da zai zo ya samu annabi tsakiyar sahabbai ya gaya masa wannan bakar magana din. Thumma qala, amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna nabiyallahi nuhan, lalle annabin Allah annabu Nuhu, lamma hadaratuhu alwafatu qala libnihi, lokacin da mutuwa ta zo masa ya gaya wa dan shi yace inni qasun alaikal wasiyya, zan karanta maka wata wasiyya, zan kissanta ma wata wasiyya, zan gaya maka wasiyyar da zaka rike. Ina fata an fahimta, an gane maganar da kiyo ko, zan gaya maka wata wasiyya wanda in ka rike ta insha Allahu ta'ala ba za ka taɓe ba. Yace amuruka bithnataini wa anhaka an ithnataini, ina umartar ka da abubuwa guda biyu, ina ko kuma kokarin hana ka abubuwa guda biyu. Wato ga abubuwa guda biyu zan gaya ma, ga abubuwa guda biyu zan gaya ma ka rike su, ga kuma abubuwa guda biyu zan gaya ma ka yi nesa da su. Yace na farko amuruka bila ilaha illallah, ina umartar ka da ka rike kalmar menene la ilaha illallah, ka rike kalmar la ilaha illallah, kar kai wasa da ita. Wannan fa annabi Nuhu ne ke yi wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa menene wasiya. Annabi sai ya tuno da wannan wasiya, sai ta rarrahi zuciyarsa daga bakar maganar da wannan baƙauyen ya zo ya faɗa mishi. Ina fata an fahimci magana. Ya yunkura har ya ci kwanar shi akan zai hukunta shi, sai ya ce ko da yake annabi Nuhu ya yi wa ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wasiya lokacin da ya zo rasuwa, ya ce ina umartar ka da abu biyu, ina hana ka abu biyu. Abu na farko da nake umartar ka da shi shine ka riƙe la ilaha illallah, riƙin in ba ita ba sai kafar katako. Sai ya ce fa inna samawati saba, domin wallahi sammai guda bakwai wal ardina saba da kuma kassai guda bakwai law wudi'at fi kiffatin da za a saka su a hannun mizani guda daya wala ilaha illa Allah fi kiffatin kuma a dauko la ilaha illa Allah a saka ta a wato mizani gefen mizani guda daya rajahat bihinna ko rajahat bihinna la ilaha illa Allah wallahi da sai la ilaha illa Allah ta rinjaye su abinda manzon Allah ke nufi da wannan yanzu mutumin da Allah ya yi masa wannan girman da wannan darajar to me zai damu dan wani yazo yana gayar magana har ya tsaya zai fara da shi ina fata kun fahimci magana kai da Allah ya yi wa wannan tagomashin kar ka yadda wani wai maganar sa ko bakar maganar sa ko zagi ko yarfe ko kazafi ko kaza ya saka ka har ka kula shi har ma kai tunanin za kana da darajar da ka fi karfin ka tsaya kana fada da irin waɗannan ina fata an fahimci magana annabi ya rarra shi kansa da me da wannan kalmar jama'a kun fahimci magana da kyau ku ya rarra shi kansa da wannan kalmar dan haka yace rajahat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah za ta rinjaye su an gane magana da kyau ku yace walau annas samawati saba kuma da a ce sammai guda bakwai wal ardina saba da kuma kassai guda bakwai kunna halqatan mubhama sun zamanto kamar zobe ne zoban kuma mubhama wacce take mubham wato wacce take hade ina fata an fahimta an gane maganar da kyau ko wato shi yasa ya fasara anan yace halqatun mubhama ay ghayru ma'lumatun almadakhil wattarf wato bata da guri da za a iya rataye ta ko za a iya malkai wani abu a jikinta mubhama yace to da a ce sammai guda bakwai da karsai guda bakwai za a mai da su kamar menene zobe wanda yake wato hadadde wanda ba shi da hanyar da za a buɗa shi ko kofar da za a ƙara fasa fadi ko wani a magamancin haka qasamat hunna la ilaha illa Allah idan aka daga shi aka buga shi aka daga la ilaha illa Allah aka buga ta akan wannan zoban da yake mubhami wallahi sai la ilaha illa Allah ta karya shi ban gane ko kun gane ba wannan karfe ne yafi nauyi da karfi a halin yanzu wanda muka san shi madauki karfan da karfan tayin jirgin kasa shi yafi kowanne karfe nauyi da kuma karfi to da a ce za a murda wannan karfan a murda shi a hade shi sai a dauki kalmar shahada a buga ta akai to sai ta fasa shi sai ta karya shi to bar wannan wannan iya abin da ka sani kenan nan duniya na ilimin abin da kai kake ga shi yafi karfi an ce yanzu da sammai gaba ɗaya da kasai gaba ɗaya Allah zai narka ta zamanto wani karfi wani kamar abu kamar zobe a mulmule na fata an fahimta ba shi da ko kofa da za a rataye wani abu a jikinsa a lankwashe haka a mulmule ta zama kamar wani bakin karfi in aka dauki la ilaha illallah aka buga wallahi sai ta karya shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana nuna mana irin karfin da la ilaha illallah take da shi ga wanda ya rike ta da yadda take iya kare shi daga duk wata masifar duniya da lahira ban gane ko kun fahimta ba da yadda take da aiki wajen isar da abinda kake bukata a gurin Allah an gane maganar da kyau ko za ta karya wannan za ta lankwasa shi za ta wargaza shi to kaga wannan ba karaman abu bane wanda ya kamata mu kula da shi sai annabi bai tsaya anan ba sai ya sake cewa wa subhanallahi wa bihamdihi sannan fadin subhanallahi wa bihamdihi ka rike ta wannan shine abu na biyu kenan da annabi Nuhu ya gaya wa ɗansa yanzu ya gama masa magana akan ya rike la ilaha illallah domin da za a dauki la ilaha illallah a sa a cikin kiffa a dauko samai daga sai a sa a cikin kifa sai la ilaha illallah taimi tarin jaye su saboda nauyin abin da ke cikin ta kuma da samai daga sai za a mulmule su a maida su kamar zoban bakin karfe mai karfi mai nauyi in aka dauki la ilaha illallah aka doka masa sai ya kare saboda karfin la ilaha illallah yace to abu na biyu ka rike subhanallahi walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan kalmar baruku ji sai annabi nuhu inji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce fa innaha salatu kulli shay'in duk wani abu da ka sani a duniya yana tasbihi da subhanallahi wa bihamdihi duk abin da ka sani a duniya da me yake wa Allah tasbihi subhanallahi wa bihamdihi da haka annabi nuhu ya gaya wa ɗansa annabi shi ma yake gaya wa sahabbai cewa ku rike subhanallahi wa bihamdihi ina fata an gane magana da kyau me dalili saboda subhanallahi wa bihamdihi salatu kulli shay'in tasbihi ne da neman yardar Allah na duk wata halitta a duniya da ka sani dabbobi kwari tsirrai mala'iku aljanu duka kowa bishiyoyi da duk wani abu da ka sani da subhanallahi wa bihamdihi suke wa Allah tasbihi yace wa biha yurzaqul khalqu sannan da subhanallahi wa bihamdihi ake azurta duk wani dan adam da ka sani kaga ka baro inda kudin yake fa kana ta neman kudi Allah bai kawo su ba ka ba subhanallahi wa bihamdihi annabi yace da su ake azurta duk wata halitta kai wallahi akwai magabatan da suka ce idan yunwa ta yi yunwa ka rasa abin da zaka ci kai ta subhanallahi wa bihamdi wallahi tallahi sai ka ji alamun ka koshi saboda kalman arrizqu wa biha yurzaqu kulli shay'in ko yurzaqul khalqu asalin kalman arrizqu tana nufin abinci ne asalin kalmar abin da take nufi shine abinci zaka samu abinci zakai kaza yawanci idan Allah madaukakin sarki yace abinci yasa da suka zo fassara wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna daga sama arzikin ku yake zuwa sai suka fassara da cewa ruwan sama wanda da shine yake sauka sai ya fitar da menene da tsuro tsuro kuma menene abinci ne sannan Nana Maryamu me ta fada lokacin da aka sauke mata abinci da aka ce mata anna laki hadha sai tace qalat huwa min indillahi sai tace me inna allaha yarzuqu man yashau bi ghairi hisab annabi zakariya da yazo ya samu tana cin abinci shi ne ya san bai kawo ba kuma ya san ba wanda ya san tana nan gurin a zauna tana ibada kawai zai same ta tana cin abinci a he daga aljanna Allah ya sauko mata sai tambaye ta ya maryamu anna laki hadha maryamu ina kika samu wannan qalat gudar bakin ta yace huwa min indillah daga gurin Allah yake malamai suka ce daga aljanna Allah ya sauke mata da ta tashi bashi amsa ta biyu sai tace inna allaha yarzuqu man yashau Allah shike azurta ma'ana shike bada abinci ina fata an fahimta ga wanda ya ga dama man yashau bi ghairi hisab to anan ne hunalika da azakari ya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a so dan haka asalin kalmar arziq rizq malamai suka ce tana nufin abinci abin sha da shauransu ah to kuma sai ka sake dawowa shin kan dan me ake neman arziki ne jama'a dan abinci kan a ci a sha a yi kaza a yi kaza ba shine arziki ba to yasa asalin ma'anar arziki shine abinda mutum zai ci domin ita rayuwa asali wato Allah ba ya turo mu ne mu tara abin duniya ba ya turo mu ne mu ci mu sha mu samu karfin menene bautawa Allah so duk abin da ya fita a wajen wannan to a gurin Allah baka da dalilin tara shi baka da dalili dan ba shi dai ba lahira zaka tafi da shi ba kuma haka bane ba zaka tafi da shi lahira ba duk abin da zaka yi amfani da shi a dukiyarka wallahi ba zai wuce ci ko sha ko sutura ko gidan zama ba
to kuma shine abincin shine arziki daga wannan duk abin da zai biyo baya in dai ba aikin alheri ko addini ko taimakon wani kai da ita ba to anan duniya zaka barta jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan shi yasa wanda ya fahimci wannan wato zaka ga bai damuwa da cewa a ya samu ya hana wani ko ya samu wato yana so bayan ya yi amfani da shi kuma sai ya sake tarawa ya dinga kallon su kawai yana dariya saboda me saboda ya fahimci duniyar shirme ce iya abinci ne ba haka wani mawaki yace ba innama dunya ta'amun wa sharabun wa manamun yace fa idza ma fata hadha fa ala dunya salam yace innama dunya ta'amun duniya fa kawai abinci ne wa sharabun wa manamun sai abin sha sai gurin bacci yace fa idza ma fata hadha in dai ba waɗannan a duniya to fa ala dunya salamu duniya salamu alaikum na tafi lahira dan ba abin da zaka yi a cikin ta ko so wannan shine saboda haka a wani mawaki yana cewa alam tara anna allah qala li maryam wa huzzi ilaykal ilayki madha yawwa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya ku fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya an gane yace to alam tara in anna allah qala li maryam wa huzzi ilayki aljiz'a yawwa jiz'a jiz'a ku jiz'a yawwa yaskhutu laki ar-rutab yace walau sha'a an tajnihi min ghairi hazziha janatuhu walakin li kulli shay'in sabr baiti ne ya kawo ayar da sai mai da ita waka yace shin baka gani bane da Allah ya tahi sai yace wa nana maryam wa hulzi ilayki aljiz'a ki girgiza kututturan dabino dabinan nan yasqutu laki ar-rutab danyen dabino nunan ne wanda ba bushashshe ba zai zubo miki a kasa yace walau sha'a an tajnihi min ghairi hazziha da ya ga dama shi Allah ta samu nunan nan ƴaƴan dabinon ba tare da ya ta girgiza mai ba kututturan dabinon ba janatu mawaƙin yace wallahi za ta same shi walakin li kulli shay'in sabab amma Allah ya ce ta girgiza ne ya zubo dan ka gane cewa babu abin da ba shi da sababi wajen samun sa haka ne ko ba haka ba komai sai da sababi gata mace gata rauni kan rauni gata ta haihu danyen jego Allah ya ga dama ya tsira mata da abin kawai ta ci amma sai ta girgiza sannan su fadu na fata an fahimci magana yasqutu laki ar-rutab to saboda haka malamai suka ce wannan shine a karkashin wannan sai wannan ya nuna mana subhanallahi wa bihamdihi salatu kulli shay'in ita ce addu'a da tasbihin duk wani dan abu da ka sani a duniya kullu shay'in din nan fa komai ya shiga har fankan nan da take kadawa a samanka har kyamaran nan komai domin ba abin da baya yi wa Allah menene yawa wa in min shay'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba abin da baya wa Allah tasbihi sai dai idan ku ba ku san tasbihin su ba wa annaha wa anhaka to sannan ga abu guda biyu da zan hana ka kaga ya faɗa masa abu biyu da ya kamata ya rike na farko ya rike la ilaha illallah ya faɗa masa dalili na biyu yace ya rike subhanallahi wa bihamdihi nan ma faɗa masa dalili yace domin ita ce salatin kowanne abu da tasbihin sa sannan da ita ake azurta bayi na rantse muku da Allah daga yanzu nan da kake zaune ka ji wannan kalmar ka ci gaba da rike la ilaha illallah da irin siga da yanayin da muka sha fassarawa sannan ka rike subhanallahi wa bihamdihi in Allah ya yarda guarantee trust wallahi sai Allah ya cire ka daga cikin damuwar duniya da lahira amin amin mana wallahi sai Allah ya fitar da kai da izinin Allah ka gwada ka rike ka fara daga yanzu nan ka ci gaba da subhanallahi bihamdi kana jin karatu bakin ka na motsi kana ta tasbihi da ita zaka ga aiki da gamawa wallahi annabi ba zai faɗi magana ta faɗi banza ba mana eh idan a wannan a wata sigar kana iya karawa amma a wannan ruwayar haka ta zo kawai subhanallahi wa bihamdihi a rike ta subhanallahi wa bihamdihi amma babu laifi idan kai da wata ruwaya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim domin akwai ruwayan da ta zo da haka kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in mutun yayi haka babu laifi wa an haka an shirki abu biyu da zan hana ka kuma luqman abin nan nuhu yake gaya wa dansa annabi ke gaya wa man tare da sahabbai yace ina gana ka dangane da shirka ina fata an fahimta wal kibri kuma ina hana ka girman kai ina hana ka shirka ina hana ka menene girman kai shirka mun sha bayani akan ta ma'anar shirka shine hada Allah da wani cikin bauta duk abin da haƙƙin Allah ne to kar ka yadda ka sa wani a ciki haƙƙin nan na bauta ne kowanne irin haƙƙi ne matukar na Allah ne to kar ka yadda wani ya shigo cikin sa ko ta hanyar tunani ko ta nazari ko ta ambato ko ta kalma ko ta aikatawa da gaba to kar ka yadda an gane maganar da ke ku in ka kiyaye wannan to ka kiyaye dangane da shirka haƙƙin Allah ka bashi shi kadai haƙƙi cikin bauta haƙƙi cikin tsoro haƙƙi cikin abbato haƙƙi cikin wato karbar umarni ko kin karba duka ya zamanto in an baka umarni Allah ne in aka hana ka Allah ne ya hana duk abin da zaka yi zaman Allah ne yace abin da duk ka bari Allah ne yace ka bari na'am haƙƙi na neman taimako da zakumullahu khaira komanda kar ka nemi taimakon kowa sai waye sai Allah kar ka nemi agajin kowa sai Allah in dai akan abin da Allah ne kada yake iya yin sa to kar ka yadda ka nemi neman taimakon wani akwai abubuwan da Allah da kansa ya yadda mu nemi taimakon juna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wa na taimaka mun ka daga mun kayan nan mu dora akan jakin nan ko mu dora akan nafi din nan ko mu dora akan mashin din nan ko wani wallahi yau haka na tashi kwankwataran taimaka mun da 1000 duk wannan kana iya yi tsakanin ka dan adam amma abin da ka san haƙƙin Allah ne karka nemi taimakon wani wani ba inda haihuwa ya za a yi wani kuɗi nake so na yi ya za a yi ko wani admission nake nema ya za a yi wani wancan nake nema ya za a na aure ta sai ka ce ni ba inda yadda zan yi na ka sana hairin ma addu'a Allah ya sa ka aure ta amma magana yadda za ka aure ta ni ma ban sani ba wannan Allah ne zai maka ka roke shi ya sa ka aure ta shikenan don ka bambanta haƙƙin Allah da haƙƙin da ba na Allah ba to shikenan wannan fa shine muhallin rigimar da ake ta yi da wasu ka ce sam su ba su yadda ba hatta abin da ba Allah ake roka ba ma ana iya da Allah ake roka sai an roki wani malaman aqidar mu suka tsaya dam suka ce ba a isa ba haƙƙin Allah ba yadda za a yi a ba wani ku yi ta ihu da kwaroroto a social media amma dai muna nan daram jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to wannan shine dan haka yace wa an haka an shirk duk abin da shirka ne yace to ina hana ka karka yadda ka aikata shi wal kibri kuma ina hana ka menene girman kai qala sai yace qultu sai nace au qila ya rasulullahi hadha shirku qad arafna famal kibr sahabbai suka ce ko kuma shi marawaici sai yace ya rasulullah ya manzan Allah hadha shirku wannan shirka dai mun santa to ku lura da wani darasi anan kaga sahabbai sun san mecece me shirka suka ce mun santa wannan saboda annabi ya bada muhimmanci wajen me wajen yi musu bayani akan ta da haka yana kawo maganar shirka suka ce mun santa dan ka karantar da mu da wannan ne malamai suka ce bamban abin da ya kamata a fi karantar da mutane shine tauhidi da kuma nuna musu inda shirka take kasu aiki da ita saboda annabi shine abin da ya fi ba da muhimmanci a kansa yasa ko ga shekaru kusan nawa da ya yi a garin makka ya kara nawa ya yi a garin makka 13 duka me yake karantarwa tauhidi san da ya dawo madina ne ayoyi da surorin hukunce suka fara sauka ya za a yi aure ya za a yi zaka in dukiya ta cika ya za a yi hajji ya za a yi haihuwa ya za a yi kaza ya za a yi abin nan duka amma a makka ayoyin tauhidi ne kadai da ainihin wato surori suke ta diran mikiya suna bayanin yadda za a kadaita Allah da bauta a watsar da shirka a watsar da munafurci a watsar da kaza a rike Allah gam in kaje ka ba ayoyi makkiya yawancin su abin da suke magana akai kenan saboda annabi abin da ya dinga karantarwa kenan a wancan lokaci dan haka kafin a ankara sahabbai duk sun gane mecece shirka dan haka yana isowa wannan gabar sai suka ce haza shirku wannan shirka kam kada arabnahu mun riga mun santa amma fa mal kiburu shi ko girman kai meye shi to a karkashin wannan da zaka cika gari da sanin meye girman kai baka san shirka ba aikin banza kai wallahi abba da za a ce ka san shirka baka san girman kai ba to da sauki jama'a kun fahimci magana da kyau ku domin asalin tayin bomb din ka tsinka shi ka warware shi bomb ta shirka ita ce tayin bomb jama'a in ta fashe da mutum to shikenan kuma matsala ta faru to in ka santa to ka gama sauran abubuwan duk za su biyo bayan ta ne in dai ka santa ka kiyaye ta to kusan ka gama قال سيتي أن يكون لأحدنا نعلاني حسنتاني لهما شراكاني حسنتاني يتي أنا نفن جرمان كي شيني أم يزما ينا دا أين هنواتو تا كلمة ما سيكو سنا دا إجيوي ما سيكو واتو يزما متين زي سي تا كلمي مي سادا مي كو واند كوائي يتي كاي وانا إناكا ساموانا تا كلمي حكا واند شيني جرمان كي na fata kuna fahimtar magana qala la annabi ce a wannan ba girman kai bane ka sai takalma masu tsada Allah ya hore ma ka sai mota mai tsada Allah ya hore ma ka gina gida mai kyau Allah ya hore ma ka sanya tufafi masu kyau Allah ya hore ma manzo Allah ya ce wannan ba shine girman kai ba an gane qala sai sake cewa huwa an yakuna li ahadina khullatun yalbasuha girman kai shine mutun ya samu kyakkyawar riga gogaggiya galila ko wata ainihin wato gezina ko wasu riguna masu sheki masu yalki masu walwali shine qala la manzo Allah ya sake cewa ba shine girman kai ba qala sai Abdullahi dan Amru ya sake cewa الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها نفات أم بهمتا أتي متين هذا دابة تهوى أن يسلكي أنسى سليكي أنسى وعي كفتو كنا تاكما أغري كنا نونا الله يامك نئما هو كهو جدجيك يرجب هو نلكيك يرموتا من نمفاشي na fata an fahimta qala la yace a ba shine girman kai ba qala afa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilayhi shin girman kai shine mutun ya kafa fada a ce ga wasu mutane su zo su kewaye shi suna masa fadanci yana cewa wani eh karbo mana abu kaza din nan ka kawo mana ya tahi ruga da gudu ya je karbo ya dawo wani eh tambaya an gama abincin nan eh karbo mana maza ka kawo ina fata an fahimta wani eh duba mun waye ne ya kira ne ka a wayan nan ka ji tsabar girma shi ba zai ma iya duba wayar ba sai dai a duba masa waye kira hoda mana yana da wasu ashab abokai ko wasu abin nan a fada an zauna ana hira ana tattaunawa musamman hirar da ba ta saba wa Allah ba ba ta gulma ba ba hira wacce take da alaka da saban Allah ba qala la annabi yace a ba haka ne girman kai ba ina fata an fahimta kila to sai suka ce masa ya rasulullahi famar kiburu to mu mun dauka wannan ne ai girman kai dan haka tunda muka fahimci muka tambaye ka wannan kace duk ba su ne girman kai ba to menene girman kai to haka ake so duk lokacin da baka san abu ba sai ka tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur in baka sani ba sai ka tambaya an gane magana da kyau ko kar ka yadda baka sani ba ka ce ka sani ka tashi magana sai ka tanganta wa kanka jahilci kuma ka bayyana sani a take ka ji mutun ya ce to ko da dai ban sani ba amma to zai faro bala'i ne ka ji fasa san da ya danganta wa kansa jahilci sannan kuma zai yi jawabi wai ko da dai bai sani ba to amma to kaga wannan abin da zai fito a bakin sa matsala ce ina fata an fahimci magana sai ka ce ko da dai ban sani ba to shikenan na yi shiru shikenan shine zaman ka lafiya amma ko da dai ban sani ba amma a to zaka faɗi matsala ne an gane magana da kyau ko shine wani daga cikin magabata yake bada abin nan akan mutum yace bai sani ba yace bai sani ba yace okay to lokaci okay yace karka yadda wa idha su'ilta bima jahilta fala takun mutahazikan mutasari'an bi jawabi al-ilmu baharun la nafada lima'ihi kam qala la ajri ulul albabi yace la ilma indi laysa aibun qawluha al-aibu an yufti bi ghairi sawabi yace fa idha su'ilta bima jahilta in aka tambaye ka abinda baka sani ba fala takun mutahazikan mutasari an bi jawabi karka zama mai hazaka da gaggawar bada jawabi yace al ilmu baharu shi fa ilimi da kake ganin sa kogi ne la nafada lima'ihi ka taba ganin wanda ya kure kogi ya kure teku da zurfin sa yace kam qala la ajri ulul albabi manya manyan malamai na da nawa ne za a musu tambaya su ce ba su sani ba yace la ilma indi laysa aibun qawluha amma tambaya kace ba ni da ilimin abun wannan ba aibi bane fa yace al-aibu an yufti bi ghairi sawabi inda aibin yake shine ka bada fatawar da ba daidai ba haka ne ko ba haka ba inda aibin yake kenan amma da haka yake cewa a suka ce musu famal suka ce annabi famal kibru to me girman kai qala sai annabi yace safahul haqqi kin gaskiya girman kai shine kin menene gaskiya ko kuma anan in kaga dama ka fassara ta da safahul haqq wautar da gaskiya ma'ana a gaya ma gaskiya kai wofantar da ita ka ki daukar ta shi ma dai kin gaskiyan ne wa gamsun nasi da kuma ainihin wato raina mutane ya zamanto kai kenan idan ba kai ba to kowa bai san me yake ba kasa akwai masu irin wannan tunanin ko tattaunawa ake shi fa ba a taba kada shi a tattaunawa ba ko hira ake in yazo da magana dole ku yarda in kuka biyo ta nan sai biyo ta nan in kun biyo ta nan sai biyo ta nan dai kun yarda fa abin da ya faɗa gaskiya ne ko da ku shi ya san ƙarya yake ku kun san shi ya san ƙarya yake amma sai ya kafe akan wannan magana cewa lalle sai an yarda da ita ya raina mutane ko baya san gaskiya to wannan shine girman kai in mutum yana da wannan siffar guda biyu to wallahi tallahi mai fitowa yana takama yana babakere yana toroko in dai za a gaya mar gaskiya ya yarda kuma bai dauki mutane a banza ba to wallahi ya fi ka alkhairi kai da in an gaya ma gaskiya baka karba sannan ka raina kowa baka ganin kowa yana da wato ainihin wato mutunci da kima da martaba wani abin sai ya faru ne fa wasu suke gane a hewa su wani ma a hewa na ma kaza wai shi da ya raina kowa yana ganin ba wani wanda zai iya kaza sai shi sai abu kaza faru ce oh kai wannan na ashe haka yake to inda ka yarda tun farko kowa yana da ranarsa kuma yana da abin da Allah ya masa na baiwa to da baka wautar da wasu ba haka ne ko ba haka ba da haka wani zaka ga sai abu ya faru ne sai ya gane ashe wani ma ya san me yake ashe wani ma yana da kaza saboda tun farko ya raina jama'a baya ganin wani yana da sanin ya kamata baka ji malam Ahmad Tijjani Yusuf Buruntun ba yana bayani cewa wani ya ji ya jefo kalmar turanci a cikin jawabinsa budar bakin sa yace a ashe malama ya waye wai dan Allah wai zai fuwa kalmar turanci a jawabi wai shine wayewa malam Tijjani Guruntu yace ma'an sagir yace ma'an sagir yanzu don Allah jefa turanci a cikin jawabi shine wayewa yace ai wayewa a rayuwa ya zama kana da capacity kaga an ƙara jefa wata kalmar turanci kuma ko ba haka bane ya zama kana da capacity so me capacity shine ya zamanto ka san me kake yi a duk fagen da kake ka san abu in kai shugaba ne zama ka san ya zaka jagoranci mutane a shugabancin su in kai malami ne zama ka iya delivering ka iya gabatar da abin da kazo gabatarwa duk abin da zaka yi magana akan sa a san ka san abu in kai ma'aikaci ne a office kaza a zo a samu duk abin da aka dora ma na haƙƙin aikin office kana tafiyar da yadda ya kamata idan ka budu baki zaka yi magana duk wanda ya saurare ka ya san cewa abin da kake faɗa ka sani ina fata an bayyana magana to wannan shine wayewa kuma haka magana take musamman kuma Allah ya hada maka da ƴaƴan banki ga capacity ga ƴaƴan banki abba ai haka ga abubuwa suna ta tafiya yadda ya kamata eh ka gani ko kowa san da kowa ya saurara ya aje ilimin addini ya sani gaskiya ne haka malam Ja'far Jami'u Dr. Jabir Sani mai hula ka gani yanzu ku dubi Nasir Ar-Rufa'i Nasir Ar-Rufa'i da yazo yana magana akan sidin sa da abubuwan da ya karanta na rantsi da Allah wasu a gurin su ma ba su san ya karanta waɗannan abubuwan ba sai a wannan lokacin yana da digiri a kaza digiri ranar raba ya dinga yi duk ƴan majalisar nan gaba ɗaya kowa haida ya bashi digiri guda ɗaya yana da masters a kaza yana da wallahi wani course ɗin ma wani bai san shi ba tun da uwar shi ta haife shi amma Nasir Ar-Rufa'i yace yana da masters a gurin akan wannan abu to ka duba kuma yadda wannan ilimin nasa yayi amfani da shi capacity da yake da shi yadda ya samu ya mulki jihar Kaduna shekara 8 ya gama kuma ya fita lafiya kalau da suka rasa yadda za su yi da shi sun san cewa duk abin da aka dauka aka bashi a kasar nan sai yayi saiti da izinin Allah sun ji cewa za a bashi minista na fawa maza maza saboda akwai bambarin yin yawa a cikin harkar wani ya ja investing na ƙarya su wani an ba su kwangilar abu kaza sun cinye kuɗin su wani sun yi kaza da suka tabbatar idan aka bashi za su amayo ke suka hada masa kutun gwila nace sai dai haka sai dai munafurci amma dai ba ilimi da capacity ba a ilimi da capacity wallahi din ya taka su a gurin to wannan shi ake so ka zama a matsayinka na wanda ka rike wata harka kake yi ya zamanto duk lokacin da ka zo ka tsaya za a ce wannan ya san me yake to malamanmu suna fitar da mu kunya alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ƙara fitar da mu kunya duniya da lahira da haka yake cewa a safawul haqqi wa gamsun nas wa gamtun nas yace wa safawul haqqi jahaluhu abinda ake nufi da safawul haqqi shine jahiltar gaskiya mutun ya jahilci meye gaskiya ko yake daukar sa wastikfafun bihi da kuma daukar gaskiya ba a bar komai ba wa gamtun nas ko gamsun nas ihtiqaruhum wa ta'alu fihim raina mutane da sukar su akan abubuwan da su kamata soke su ba an gane wastighfabun bihim da kuma raina su da nuna musu su ba komai bane to wannan yana daga cikin abin da ake nufi da wato raina mutane ka dinga ganin su ba a bakin komai ba ka dinga daukar su ba su san me suke yi ba to wannan menene shine raina mutane da girman kai da haka duk mutumin da yake da wannan sukofin guda biyu kin gaskiya a gaya mar yaki a faɗa masa ya jahilci abin da gangan ya kuma raina bayan Allah baya ganin kowa yana da abin da ya kamata ya bada gudunmawa a kowanne abu da ya taso ya zama shi yake ganin kansa shine kawai ya san ya kamata to wannan yana da girman kai ko da kuwa ana mika mar hannu yana rungumar kowa saboda tsabar yadda yake jan mutane a jiki ka san yadda mutane suke ɗauka girman kai idan an ma sallama ba za ka amsa ba ba haka wasu ka ɗauka shine girman kai ba wannan ba shine girman kai ba wani bangare ne na nau'in girman kai, amma ba shine asalin yadda shari'a ta fassara girman kai ba. Amma magana ka kula mutane ya fito da motarsa a abun nan a anguwa, sai dai ya zuga da gudu, ba assalamu alaikum ba kaza, in dai za a je mar nasiha a faɗa mar gaskiya ya dauka. Kuma mutane suna da mutunci akan idansa, ko zai fito bai kula kowa ba, ba shi da girman kai. Ban gane ko kun fahimta ba. Ina fata mana fahimtar magana. Shine asalin girman kai, kin gaskiya da raina mutane. Amma dan baka wa mutane sallama, ko amma sallama baka san amsawa, ko wani a makamancin haka, wala Allah ma baka samu wani fusata shi aka yi a unguwar, shi yasa ya watsar da kowa. Ko ba haka bane, ba a samu haka? Wani aimar wani rahin kirki a anguwar, a haɗe mar kai, kowa ya tsane shi, ai ta gaya mar maganganu, ai ta gulmace-gulmace a kansa, idan abin ya yi yawa-yawa sai ya watsar da kowa. Yanzu da Allah girman kai ne wannan? Ba gallabar su aka yi ba, har aka haifar da wannan abu? Ina fata kuna fahimtar magana. Da za a yi kwamiti a je a zauna da shi a tambaye shi me yake faruwa ne, da zai yi jawabin abin da ya sa yake wa mutane haka. Kuma da za a nemi sulhu da shi, da zai dawo normal, ahe ba halinsa ba ne, wani yanayi ne ya haifar masa da wannan matsalar. Allah ya shiryar da mu. Za mu tashi wa qadr ruya wa qadr wa anasun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wata ruwaya ce wata take da alaka da wannan, amma sati mai zuwa za mu tashi kanta insha Allah ta'ala. Kafin mu yanke karatu, akwai bayani da nake so zan yi insha Allah yanzu a gurguje. Bayanin da zan yi shine, akwai wani bawan Allah, ko in ce wasu bayin Allah guda biyu, wanda suka yi wata yar gudunmawa, kuma muka ga, ko in ce naga, domin yanzu abinda zan yi din nan ko abinda na yi din nan, wallahi babu wanda ne shawara da hini, kawai ne yanke hukuncin zan yi haka kadai. Yanzu isowa ta na gaya wa ɗaya daga cikin mu cewa an yi kaza, amma zan yi kaza ba tare da nayi shawara da su ba. Suka ce kuma sun amince, sun san duk abin da zan yi ba zai zama abu ne wanda a ya kauce daga tsari ba, daidai gwargwado abin da suka fahimta tattare da ni. So muna addu'a Allah ya ƙara mana fahimtar juna da kuma ƙaunar juna da ya san juna ga baki ɗaya. Akwai wani bawan Allah ana ce masa honorable Dattuwa Alukumu. Dattuwa Alukumu ni meye ne matsayinsa ne kan ni a ƙasar nan? Sarkin tafarkin Akoko, deputy chairman na me na PDP ko na APC na jaha ko na ƙasa gaba ɗaya? To shine mataimakin financial secretary ne ko kuma deputy ne? Financial secretary na APC ko? To shine ya bada wani abu na gudunmawa ta hannuna kan cewa a kan sassautawa wasu daga halin da suke ciki. Allah ya saka masa da alkhairi, honorable Dattuwa Alukumu, financial secretary na APC na ƙasa. Allah ya saka masa da alkhairi. So mun yi dan wasu abubuwa a gefe-gefe haka, sai muka ga bai kamata mu manta da dalibai da muke tare da su a nan ba, saboda galibi abubuwan da ake kawowa muke dan rabawa yawanci yana tafiya ne a bangaren ma'aikatan masallaci, makotan masallaci, ma'aikatan mu na social media, da wasu daga cikin muƙarrabai wanda muke tare da su a cikin harkokin da'awa. To muna ganin yana da kyau abin ya dinga fadada, yana yin naso, yana zuwa gurin hatta waɗanda ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Yanayinsu in ka gansu za ka ga kamar a wadace suke, amma tsakani da Allah suna cikin wato yanayi na bukata. Kuma mun shaide mu dukanmu cewa dukka abubuwan nan na da'awa tare da mu ake yi, wani abun ma suna yinsa a gefe mu ma ba mu sani ba. Shine na ɗauki matakin zan yi wannan, saboda abin ya dinga bazuwa yana ainihin wato ƙaruwa. Kuma ba wai iya waɗannan da za mu yi wa ba, a'a. Duka aina taɓa faɗa muku, na ce fata na Allah ya gurgu wata miliyan ɗari, sai in ce na waje-wajen nan a ce su ɗan shishigo, na can ɗin nan a ce su shishigo, to a kulle mun ƙofar masallaci. Sai na ce duk a ilayi kowa ya hau kan sahu, wallahi mu bi kowa da rafa mu raba mishi. Wallahi haka muke fata insha Allah ta'ala. Amin amin. So don haka muka ware wani ɓangare na wannan kuɗi, za mu ainihin wato taimaka musu saboda ɗan sayen ko masara ko shinkafa ko dai wani abu daga cikin waɗannan abubuwa. To a bugu da ƙari, in ji ɗan ƙwallo, akwai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na social media Malam Isa Wali Abu Bakar wanda za mu zo mu saka shi cikin addu'o'i da zamu yi a gaba shekaran jiya a barayi sun shiga gidansa suka dauke masa mashin dinsa da shi da kaninsa wallahi da sassafe na tashi naga sakonsa na saurara sai naji bayanin da yake to na masa addu'a nace Allah ya kawo mafita ahe mafitar tana tafi ni ban sani ba to Allah madaukakin sarki ya kawo wani abu yasa shi ma mun ware wani abu zamu baki kuma zan ambata a yanzu amma kafin nan a ina Nura Sani Nura Sani eh ya taso don abin da ka gani a cikin nan sai ka sa masa albarka Allah ya saka honorable da tuwa alunkumo da shi da Alhaji Ibrahim Masari Allah ya saka musu da alheri sannan akwai Adamu Bello Adamu Bello kai ma abin da ka su gani sai ka yi wa wannan bayin Allah addu'a da mu da Allah ya zo da abin ta hannunmu Allah ya saka musu da alheri akwai Sani Ibrahim Sani Ibrahim to malam Sani kai ma sai ka yi addu'a Allah ya saka waɗannan bayin Allah da alheri akwai Isyaku Muhammad Isyaku Muhammad malam Isyaku kai ma sai ka yi addu'a wannan bayin Allah Babauro abin nan da tuwa alunkumo da Alhaji Ibrahim Masari Allah ya saka musu da alheri sannan sai Dawud Abubakar warin dinga ja kan na maimaita suna fa duk wanda ya ji na maimaita sunan sai ya ji tsoron Allah kar ya zo ya karbi na biyu Dawud Abubakar ko kai ma malam Dawud he ka sa kai addu'a Allah ya saka waɗannan bayin Allah da alheri sannan sai Bashir Hassan Bashir Hassan Malam Bashir kai ma sai kai addu'a Allah ya saka wa shi honorable dattuwa alunkumo da shi da Alhaji Ibrahim Masari ko sai Yasir Abubakar Yasir Abubakar Yasir Abubakar ko Yasir Abdullahi ne eh Abdullahi ne haka ne ni ne na abun nan yawa sai ai addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan al'amari sannan sai Salihu Haruna komanda zan baka na malam Salihun nan sai ka ajiye masa eh insha Allah Salihu Haruna ko sai Abubakar Adamu Abubakar Adamu Abubakar Adamu kai ma sai kai addu'a wannan bayan Allah ko bayan Allah Alhaji Ibrahim Masari da kuma honorable wane ne da tuwa alunkumo Allah ya saka musu da alkhairi sannan sai Yusuf Zubairu Yusuf Zubairu Malam Yusuf Zubairu kai ma sai kai addu'a wa da tuwa alunkumo da kuma honorable Ibrahim Masari Allah ya saka musu da alheri Ahmad Muhammad Ahmad Muhammadu Malam Ahmadu kai ma sai kai addu'a wannan bayin Allah tare da mu baki daya Allah ya saka mana da alheri baki daya sannan akwai Hassan abin nan Modu ne ko waye ne Hassan Modu ko kai ma malam Hassan sai kai addu'a Allah ya saka waɗannan bayin Allah da mu da wannan abu yazo ta hannunmu amin summa amin sannan sai Adamu Muhammad Allah Adamu bismillah da kai da abokin zaman ka Awalu Muhammad Awal ko yawwa ga baka sai ka bashi ko duka kuka taso a kai ba zai hakura ka kai bar ba to masha Allah to masha Allah Allah ya albarka yawwa to sai Malam Hamisu Dagaci komanda ka bawa Dagaci eh Alhaji Hamisu sunansa ko ko Malam Hamisu ne ta sai akwai wani bawan Allah mai sai da dabino a bakin Abdullahi an ka kai masa wannan Malam Usman sunansa ko yawa mai dabino yana dan sai da dabino akwai wancan rabon da aka yi ranar ya tare ni yace malam na san baka manta da ni ba Allah ne kawai bai tsaga da ni ba nace to insha Allah nace in Allah da Allah ba zai manta da kai ba insha Allah so a bashi shi ma nasa wannan Allah ya albarka to sannan sai waye ne mai gari Abubakar? Mai gari Abubakar? Malam mai gari? Mai gari Abubakar? To Allah ya albarka malam mai gari. To sai Bello Musa ko? Bello Musa Adam, Adam. Kai ne Bello Musa ko? Adam. To akwai wani Malam Aminu, akwai wani bawan Allah da yazo ranan ya muna complain ni da kai anan. Me sunan sa ma? Wannan bawan Allah wanda ya muna complain din rashin lafiyar mahaifiyarsa. Garba, zo ka karba masa. Shine wanda dama ban sa sunan sa ba. Yazo? Yawa, Malam Garba. Kace kana kusa kana ta salati 10 ga Annabi ashe Malam. To amma Allah ya albarka Malam Garba. Amma Allah ya albarka. Allah ya albarka. To ƴan uwa, wannan shine abin da ya sauka wanda zamu bawa bayin Allah. Saura waɗanda wala Allah za su ji sun cancanta, to ku yi hakuri, ku yi ta addu'a Allah ya karo. Ku yi ta addu'a Allah ya karo. Duk kowa muna ganin sa wallahi tallahi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An gane magana da kyau ko? Wallahi in Allah da kowa, in dai alheri zai zo nan, insha Allah ta'ala za a raba shi a nan. فتؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم saboda haka in Allah da kowa zai dandana da iznin Allah